Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko sessionhouse.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 17 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai. Yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin cathedral ta Notre Dame na kasar Faransa domin sanin iya mummunar barnar da gobara ta wa ginin, shugaban kasar Emmanuel Macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin a cikin shekaru 5. A yau Laraba ne, ƴan kasar Indonesia suka fara kada ƙuri'ar su wanda ya zama zaɓi mafi girma da za a gudanar a cikin rana guda. Haka zalika a yau Laraba gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin takunkumi ga kasar Venezuela da kasar Cuba, Canada da Nicaragua a wani sabon yunkuri na kyamatar mulkin gurguzu. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan mazauna wasu yankunan Niger da ke makwabtaka da Burkina Faso na tserewa matsugunan su saboda barazanar ƴan bindiga. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da sashen Hausa yayi da shugaban kungiyar Izala ta Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau akan rikicin jihar Zamfara. Za kuma ku ji rahoto akan yadda yawancin mazauna wani kauye a jihar Taraban Najeriya ke fama da cutar makanta. Bayan haka muna tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Saurare, assalamu alaikum. Yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin cathedral ta Notre Dame na kasar Faransa domin sanin iya mummunar barnar da gobara ta wa ginin da ya zama wani babban abin tarihi a birnin Paris, shugaban kasar Emmanuel Macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin a cikin shekaru 5. Ya bayyana burin sake ginin har ya fi na da kyau a cikin wani jawabi na ƙasa da ya gabatar a daren jiya Talata, ya kuma shirya ganawa da majalisarsa a yau Laraba domin tattaunawa game da sake gina cocin da kuma kuɗaɗen da za a buƙata don kammala shi. Tuni ƴan kasuwa attajirai da ke ƙasar Faransa sun yi alƙawarin ba da gudunmawar kimanin dala miliyan 800, amma waɗanda za su aiwatar da ayyukan sake ginin mai tarihi sun yi gargaɗin cewa irin wannan aiki zai iya kaiwa fiye da shekaru 20 kafin a kammala shi. Za a kada ƙararrawa a duk majami'in ƙasar Faransa a yau Laraba da yamma domin tunawa da sa'o'i 48 da fara tashin gobarar. A yau Laraba ne, ƴan ƙasar Indonesia suka fara kada ƙuri'a wanda ya zama zaɓe mafi girma da za a gudanar a cikin rana guda. Akalla mutane miliyan 193 suka cancanta su taka rawa a cikin wannan zaɓe da zai fitar da wanda zai yi shugabancin ƙasar da tafi yawan musulmai a duniya.
Shababun yang berbeda da aku regan autosari inira itulemu kunya.
Dole kanmu ya zama a haɗe, kowaye ya ci, bai kamata mu yi rigima ba. Idan dai an yi adalci, idan Jakowi ya ci za mu goyi bayan sa, kuma idan Prawubo ya ci shi ma za mu goyi bayan sa. Abin da yafi muhimmanci shine kar mu yi fada. Mafi akasarin ra'ayin mutane da aka lissafa sun nuna Widodo na gaba, amma Prabowo ya fada manema labarai da yammacin jiya Talata cewa yana sa ran cin zaben da kashi 63 cikin 100. ‘Yan kasar Indonesia za su zaɓi mataimakin shugaban ƙasa, ‘yan majalisar tarayya na yankuna da na karkara a cikin ‘yan takara 20,000. A yau Laraba gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin takunkumi ga ƙasar Venezuela da ƙasar Cuba, Canada da Nicaragua a wani sabon yunkuri na kyamatar mulkin gurguzu a ƙasashen yammaci. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta ba da ƙaimi wajen gurgunta shugabancin Nicolas Maduro a birnin Caracas tare da tabbatar da shugaban majalisa Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa. Matakin da ƙasashe fiye da 50 suka goyi baya. Gabanin jawabin mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro a birnin Miami John Bolton jigo a gwamnatin Trump ya jaddada duk wasu hanyoyi da ake da su a kan tebur don kawo ƙarshen rikicin Venezuela, wanda ya ce ƙasar na ƙoƙarin ta wuce ƙa'ida. A matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin kawar da Maduro, jami'an Amurka sun matsa lamba kan Cuba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kuma mai bai da shawarwari a fadar White House Ivanka ta ziyarci ƙasar Ivory Coast a ziyara aiki ta kwanaki hudu da take yi don inganta tattalin arzikin mata a yankin yammacin Afirka. Da take jawabi a Kayet a wata gonar koko da ke wajen Adzope a jiya Laraba, Ivanka ta sanar da cewa cibiyar raya ƙasashe ta duniya USAID a taƙaice da wasu kamfanoni masu zaman kansu za su haɗe da alƙawarin dalar Amurka miliyan 2 ga harkokin masu sana'ar koko a Ivory Coast. Duk da yake a Ivory Coast shugaba Trump yana shirin halartar taron bankin duniya. Ita Ivanka ɗin, wacce ta kasance mai ba da shawara ga mahaifinta kan ƙarfafa tattalin arziki, ta fara tafiya zuwa yankin tare da ziyartar babban birnin Habasha na Addis Ababa ranar Lahadin da ta gabata, inda ta sanar da shirin gwamnatin Amurka na miliyoyin dala Amurka don tallafawa 'yan kasuwa mata. Rahotanni a baya-bayan nan na cewa kuɗin da ke asusun ajiya na ƙasar China zai ƙare a shekarar 2035, wanda ya janyo cece-kuce a hanyar sadarwar ta intanet. Wasu 'yan ƙasar China sun yi ikirarin cewa masu ritaya suna karɓar fansho mai tsoka a kowane wata, yayin da wasu suka nuna damuwa akan cewa asusun kuɗin zai ƙare kafin su yi ritaya. Masana tattalin arziki sun ce an yi gyare-gyare na gaggawa don magance matsalar masu karɓar kuɗin fansho a ƙasar ta China.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger. Mazaunan wasu ƙauyuka da ke kan iyakar ƙasar da Burkina Faso sun fara tserewa daga matsugunansu sakamakon yanayin ɗarɗar da aka shiga a wannan yankin da ke matsayin wata malaba ga 'yan ta'addan ƙasar Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni daga ƙauyen Boni na gundumar Torodi sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka tserewa tashin hankalin da ake fuskanta a garuruwan da ke kan iyakar Nijar da Burkina Faso, yankin da ake ɗauka a matsayin wata maɓoyar 'yan ta'addan arewacin Mali, kamar yadda wakilin ƙungiyar Transparency a garin Makalandi Malam Habibu ya shaida min ta wayar telefon.
Tsakanin mata da yara, hata da maza, an samu fiye da mutum 200 da suna nan. Akwai wani ƙauye da ake kira Boni da yake kilometa 45 yamma da Makalandi, suna nan cikin Apple Inc.
Daga waɗanne garuruwa ne suka fito su waɗannan mutane?
To garurukan da suka fito garurukan ne da suke da iyaka da Burkina. Akwai ƙauyen da ake cema Yarin Taga, akwai wani ƙauye da ake cema Gugara. To waɗannan ƙauyuka ne, dama ƙauyuka ne da suke da iyaka da Burkina Faso, wannan ƙauyuka ne suka fito.
Menene masababin ficewar su daga matsugunan su zuwa neman mafaka?
To dalili biyu ne. Akwai dalili na farko da ana musu barazana ta rayuwa da yan bandayen nan da ajiyar yan jabi. Kuma bankin wannan satin da ya wuce akwai fujawa da suka kai hari wannan wuri. To harin nan ya sa gaskiya mutane sun rude sosai sosai, shi yasa suka ba garurukan su suka zo nan ga su samu su gani ko sun tsira da rayuwa.
Cikin wani yanayi ake a nan shi ƙauyen na Boni?
To a hali gaskiya yanayin da suke ciki yanayi ne da babu daɗi, saboda ba su da wurin kwanciya, ba su da ruwan sha, ba su da abinci, ya sanar da kuma akwai yara tare da su.
Da jin wannan labari, hukumomin Nijar suka kira wani taron gaugawa a nan Yamai, wanda ya haɗa wasu gwamnoni da wakilan ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa domin kai ɗauki ga waɗannan 'yan gudun hijira. In ji ministan ayyukan jin ƙai Alhaji Lawan Magaji a zantawarsa da muryar Amurka.
Akwai wani fanni da bajin su masu da shuni bajin ma'aikatar PNUD da OCHA da sauransu da ake ce ma aiki na gaugawa, wanda kamar daga sati guda zuwa wata uku kafin ma a shirya akwai wani abu da ake dan sarrafawa don mutane in sun samu irin wannan gudu ko gusawa daga matsayin su don su kare lafiyarsu da ransu, to ana kawo musu wannan gudunmuwa. Muna nan agaji na gaugawa, muna nan muna tsara shi insha Allah nan zuwa 'yan kwanaki. Gwamnati jihar da kanshi zai gaya ma gwamnati prefe na Turudi wannan mission za ta je ta a gani ya za a yi a fuskanci wannan matsayin da suke ciki.
Yankin Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na daga cikin yankunan da ke karkashin dokar taɓaci a nan Nijar sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci, yayin da wasu kasashe biyar na yankin Sahel suka kafa rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel da nufin kakkaɓe masu tayar da ƙayar baya. Sai dai tsaikon da ake fuskanta wajen shigowar kuɗaɗen da kasashen duniya suka yi alkawalin bayarwa na tauye harkokin gudanar da wannan runduna. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Shekaran jiya Litinin ne muryar Amurka ta samu bakuncin tawagar manyan shugabannin kungiyar Izala ta Najeriya, inda aka tattauna da su akan batutuwa da yawa. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar, akan batun rikicin jihar Zamfara. Ga ci gaban hirar su.
Da wasu malamai a Najeriya suna ganin cewa ita wannan kungiya ta Izala ta kan yi bangaranci a wajen gudanar da al'amuranta, wanda suke ganin cewa shekarun baya lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan an yi ta kashe-kashe waɗanda 'yan kungiyar Boko Haram suke ta yin abubuwa iri-iri daban-daban, kuma kungiyar ta fito ta soki lamarin wannan ainihin wannan gwamnatin, wanda a yanzu gashi kuma ana ta kashe mutane a jihar Zamfara da kamakaman mutane a Kaduna da sauransu, amma ana ganin cewa kungiyar bata fito ta yi suka ga wannan lamari da ke gudana a wannan gwamnatin ba. Za a iya cewa ita wannan kungiya tana daukan bangarancin kenan.
Na ka faɗi aka bayar wa kungiyar adalci ba. A wancan lokaci ta faɗa kuma ta dau mataki, ta yi magana ga gwamnatin da ta gabata, saboda babu wata alaka da gwamnatin. Ba wani zuwa da za a iya zuwa don ganawa da shugaban kasa a wancan lokaci. Amma duk rubutun da ya kamata mu yi, mu rubuta wa shugaban Jonathan a lokacin, mun yi duk magana da za mu yi don a nuna illan Boko Haram a ni. A yanzu kuma shi kansa shugaba Muhammadu Buhari ya bude kofar saduwar shi da wannan shugabanni na kungiya. A musulunci, in shugaba ya bude kofa don saduwa da shi saboda karban shawara da nasiha, bai dace ba kuma ka hau kan minbari ka ce kana mishi nasiha a duniya. Saboda haka abin da ke faruwa nan, muna samun shi kai tsaye mu zauna mu ce ga abin da za a yi, ga abin da za a yi. Kuma da zaran an yi magana, ba mu tashi wurin ba ko washe gari zaka ga ya dauki mataki. To shin wanda ya bamu wannan dama, shin mun mishi adalci? Mu fito kan minbari ko mu fito kan jarida mu ce yayi kaza yayi kaza? Ai kaga ba mu yi adalci ba. In har shugaba ya bada wannan dama, ya bada wani haƙƙi mai girma, don haka mun yi amfani da wannan daman. Mun zauna da shi ishin Zamfara mun gaya mishi ga abin da ya kamata, abin da ke faruwa a Borno mun gaya mishi, sauran wasu wurare duk mun gaya mishi, kuma yana iya kokarin sa ya ga cewa an dauki mataki akan wannan. Saboda haka ba mu da wani dalilin da zamu fito mu ce zamu yi suka, sai dai mu yi addu'a. Masallatai da dama mun sa a yi addu'a, saboda mun san harka ta tsaro ba harka bane kawai ta gwamnati ita kadai. Dole sai kowa da kowa ya shigo, maluma su shigaba da wa'azi da sauransu. 'Yan siyasa kuma shi yasa muka yi magana ko kwanan nan mun fidda jawabi cewa kar a siyasantar da harka na tsaro. A dauka siyasa za a yi a ciki, wannan bai dace ba. Kowa ya bada haƙƙinsa na tabbatar da ƙasa ta zauna lafiya. Wannan harka ta kidnapping, harka ta ainihin wato kashe-kashe a jihar Zamfara, babu wanda yake jin daɗin wannan. Kowa na addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki. Kuma mun ga tasirin addu'a. Ai kwanan an kama ɗaya daga cikin alarmominmu. alaran Muhammad Suleiman an ce a bada kudi muka ce ba za a bada kudi ba mu koma mu yi addu'a a masallatai sannan mun tsaya mun yi addu'an Allah ya kubuto da shi kafin shi akwai Malam Ahmad Algarkawi ɗaya daga cikin malaman sunna a Kaduna an kama shi addu'a muka ringa yi a masallatai muka yi addu'a Allah ya fito da shi ni kaina akwai wana da muke uwa ɗaya uba ɗaya an kama shi addu'a muka ringa yi don haka mun ga tasirin addu'a kuma muna ci gaba da yin addu'a shi yasa muke kira ga ƴan uwa kowa ya dage da yin addu'a addu'an nan na da tasiri amma duk da cewa ana addu'a kuma ita gwamnati dole ne ta bada haƙƙi na kare jinin al'umma da kare dukiyar al'umma da abin da ya kamata a yi don a zauna lafiya shi yasa don kaunar mu da shugaba Muhammadu Buhari da yasa kawai mu zauna da shi ba za mu gaya mishi gaskiya ba in mun ki gaya mishi gaskiya mun ci amanar sa Allah ba zai bar mu ba
Madalla hira da Yusuf Aliyu Harande da shugaban kungiyar Izala Abdullahi Balalau kenan yanzu kuma zamu je jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya galiban mazauna wani kauye a jihar yanzu haka na fama da cutar makanta da ake kira river blindness da turanci wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da wannan rahoton
cutar makanta ta river blindness wannan nau'in guda ne ma ke yaɗa ta hanyar yaɗa wasu kwayoyin cuta kuma alamominta sun hada da gaggai mai tsanani da kuma kumburin fata jiki kafin wanda ya kamu da ita ya kai ga makancewa sunan wannan kauyen shine Shimbon dake da bukoki irin na karkara wanda aka sare mazauna garin Makafi ne da wannan cuta ta nakasa kuma kauyen na ma kusa ne da garin Garbabe a jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya dan jima Shimbon dan shekaru 30 ne dake da burin zama soja ya kamu da wannan cuta ne ta makanta yau kusan shekaru 20 tare da tallafin tafinta ya ko bai ne da lamarin ya faru da shi lokacin da suka je wanka a kogi
an sawa yazo in kwado sun ne
ya bi na faru mai a kogi ne ya same shi amma da ka a kogin din sai ya fara je ido shi ya masa kace kace
amma cikin shekarar 1991 ne jami'an kiwon lafiya da kuma in sa kai suka soma wani yunkuri na kawar da cutar ta hanyar amfani da magunguna irin su mectizan da kuma albendazole Mr. Zakaria Dauda na kwa cikin jami'an sa kai da ke taimakawa a kauyen Shimbon da ma wasu kayuka 11 ya ko bane irin halin da ake ciki da kuma irin kalubalen da suke fuskanta
Sunan Zakaria Dauda ne na gurgurmaya game da wani aiki muna sha fama da su zamu doki magani waje mu ba wayan su sai wayan su ki sai wayan su karba sai wayan su kace ai ana biya mu ne a ba su kyauta dama akwai talafa wanda ake mana dan naira 20 a ba mu suka ce ba zai ba mu ba amma mu dai ya kokarin da abin ke koya mana mu bayar to mu muka bada wannan magani muka shiga kauyuka gidaje gidaje mu bada wannan magani mu kuwa ba kan biya mu ba sai dai in gidan da ka shiga a baka dan naira 20 amma suka ba su kan bayarwa sai muka dauki da waniya muka bayar din saboda haka ana ta zagin mu amma ba mu damu da zagin da suke mana ba domin mun dauki nauyin dole za mu bayar wanda suka ba mu magani suka ce su suka dauki nauyi mu dauki nauyi mun kuma ba su muka dauka nauyi muna bayarwa ba mu ci ba ba mu sha ba kuma akwai nisa hanya kuma nisa hanya muka tafi nakan takawa har mu haura yanzu kamar haka ina da kauyuka guda 12 wanda ke bayarwa anan
kamar yadda bayanai suke nunawa idan wannan lamari ya ta'azzara akan garzaya da majinyaci ne zuwa cibiyar shan magani ko kuma garmin asibiti da ke garin Garbabe inda ake samun magunguna wanda gwamnati da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka tanadar kuma a da can akan ma alakanta cutar a yankin nema da shan ruwan kogin Taraba batun da ko jami'in kula da cibiyar shan maganin ta Garbabe Mr. Dennis Daniel ke cewa ba haka lamarin yake ba tare ko da bayanai irin wanda suke wajen yakar wannan cuta Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
sarkin baiwa yau bangini sarkin baiwa roƙon da ni
to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga maimaitin shirin himma
himma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam Abubakar Zanedo na asalin kasar Najeriya mazaunin birnin New York zance da ke nan kasar Amurka. Shekara nawa kake kana aiki da muryar Amurka?
Shekara 4 ne da ƴan wasanni ina aiki a muryar Amurka.
To zamu ce kenan kai aikin jarida shekara 15 a Najeriya kuma ka zo na Amurka shekara 4 ko 5 zamu ce. Me zaka ce akan aikin jarida a nan Amurka kuma aikin jarida a Najeriya kuma in ji ma Afirka baki ɗaya fiske ka samu kaya wata a wasu kasashe na yammacin Afirka?
To ba wani bambanci, bambancin ɗaya ne kawai kayan aiki ne da sannan kuma nan inda muke. Babban bambanci shine nan inda muke duk abin da kake jin shine za ka faɗi, za a baka faɗi. Kuma in dai haka da kowannen labarin ne wallahi an baka damar ka faɗi, in dai ka san gaskiya ka ɗauko. Amma can ko gida ana duba ce a labarin da ya ɗauko na wane ne a anya wannan labari idan muka sa gwamna ba zai jawo shi ba, a ministan nan ba zai jawo shi, kaga irin kaga bambancin kenan kawai. Amma ko da ke gidan ma yanzu na ga abin an fara, abin ya fara ci gaba. An fara saka musu mara su yaɗa irin wannan labaran.
Idan ƴan jarida a Najeriya na saurare ka, yanzu ne kira gare ka ga ƴan jarida Najeriya ko in ce ma Niger, Kamaru da Chadi.
Ai duk ƴan jaridan da suke yankin Afirka gaba ɗaya, misali zan gaya maka abin da zan ce musu kawai shine aikin jarida aiki ne sadaukar da rayuwa. Sadaukar da kanka ne akan aikin. In har ka san ba za ka iya baka bashi ka nemi wani abin yi. Amma in har ka san yin aikin jarida, to na ɗaya idan ka tabbatar cewa da dama da hauni duk ka ji ra'ayinsu a kan, ko ka ji ba'asinsu a kan labarin da za ka rubuta, wato ka fahimta ko?
Na gane. To
in ka yi wato abin da yake ka yi balance, kuma ka tantance sahihancin labarin da ka samu kafin ka yada a duniya, dan ka yada a duniya ƙarya, domin me duniya suna ganin mu a matsayin mune idanunsu. To idan har ko muka faɗa abin ba shine ba, to ba mu kanmu adalci ba.
Eh, ka ce kai balancing kenan, ka ba kowane bangare faɗin albarkacin bakin sa.
Eh,
to haka ne. To shi ko kamar yanzu ministan yada labarai a Niger, Kamaru, Najeriya da Chad, su ko mi zaka ce musu wani kira gare ka a gare su akan wannan aiki da muke na aikin jarida?
Abin da kawai zan gaya kiran da zan musu shine cewa su tuna su san muhimmancin aikin jarida tunda shine ministoci. To da haka kada wai dan jarida dan yayi labari akan shugaban kasa ko akan shi ministan a nemi a bi hukumar su a cibiyar zarafin su, wannan ba aiki ba daidai bane. A saki yan jarida, a saka musu mara su tsari. Su fa yan jarida su musu rike gaskiyar su, kada su dinga aikin jaridan kuɗi. Wani ai ya bani kuɗi saboda haka bari zan san sassauta mishi. A'a, yau kai ko mahaifinka ne yau ya faɗa yayi abin da ba gaskiya ba, sai ka faɗi in ku ba kai ka bar aikin.
To Allah ya sa sun gane. Su kuma matasa wanda su ma suke buƙatar samun rayuwa kamar kai, yadda aikin jarida ya ɗauko ka daga Najeriya ya kai ka Jamus kuma nan ga ka Amurka, inda ka samu armuce rayuwa ingantacce. Wani kira gare ka ga su matasa wanda su ma suna so su samu sauyin rayuwa?
Fadan Abdulaziz, sauyin rayuwa akwai da dama. Kaga duk aidin sashi ne sauyin rayuwa, ai kaga na shigo jirgi na zo, amma a kurin ba zan kama hanyar Sahara in je in ce zan bi jirgin ruwan taho ka tafi Turai ba. Wannan ba neman sauyin rayuwa ba, neman ba wa kai adalci ba. Akwai hanyoyi da hukumomi suka gindaya, za ka shiga ƙasa, ka je ka nemi izinin shiga ƙasar, ka shiga ƙasar, duk abin da hukumar ce a yi ka yi bi, shi alhamdulillah za ka je ƙasa ka zama lafiya. Amma a Bishara Abdulaziz, ba na fatan wani yaro sake kama hanya sake bin Sahara akan cewa nemo rayuwa.
To idan mun diba Malam Abubakar, a Afirka ma akwai kasashe wanda zamu cewa sun samu ci gaba, kamar in ka diba ƙasa Afirka ta Kudu, ƙasar Namibia, Mozambique da su Angola, su ma ai kasashe ne wanda ina ji mutanen mu na arewacin Nigeria, Kamaru, Chadi, su ma Hausa zan cewa da masu sauraron mu, su ma za su iya je a wannan rawar su samu sauyin rayuwa ko?
Eh, to ai ka san an ce shan kuku daukan riko, abinda mutum yake zo shi zai yi. Amma duk kasashen da ka lissafa wannan gaskiya ne, me yasa suka samu ci gaba? Ba na abu ne, har yanzu akwai gurgun turawa a kasashen ne yayi. Kuma ka san duk shin da bature, duk inda yake bature, duk inda yake zai tabbatar da cewa rayuwarsa ya shimfiɗa, inda ta yi mai daɗi ne.
To Malam Abubakar Zanedu mun gode kwarai a takaice tambaya ta karshe ita ce wani kira gare ka ga shugaba Muhammadu Buhari da ya lashe zaben shekarar 2019
to kira ka gare shi shine ubangiji Allah ya taya shi riko sannan kuma wannan aqiyar tashi ta halicin hanci rashawa da kuma neman sa Najeriya akan turba madidici ubangiji Allah annan ulul Allah ya bashi iko ya aiwatar da ita don Najeriya ba ta samu shugaba wanda yake kauni kasar kamar shi ba
to Malam Abubakar Zainabu kenan mun gode da bamu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma ba ta grago wanda ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC ni Abdulaziz Adli Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
da da busa sai ta kare gayen fulani da da busa sai ta kare gayen
fulani to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon mu na farko ya fito ne daga Aisha Gali Surajo Faki daliba a makarantar Nuhu Bamalli Polytechnic Zaria tace assalamu alaikum VOA Hausa da Allah ku bani dama in jinjina wa dakarun sojojin Najeriya bisa nasarar da suke samu a kokari da suke yi na dakile yan bindiga da barayin shanu a jihar Zamfara a karshe muna taya su da addu'a Sako na gaba na cewa assalamu alaikum murya Amurka zaman yiwa tufkan hanci da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da yan majalisun tarayya na jam'iyyar APC akan shugabancin majalisar mataki ne mai kyau da fatan hakar su za ta cimma ruwa daga Alhaji Mele Yusuf Ali wannan sako ya fito ne daga Zainab Buhari Yahaya Nguru tace assalamu alaikum VOA Hausa al'umman jihar Zamfara da Kaduna da ma Katsina Allah kawo muku dauki game da hare-haren yan ta'adda da fatan Allah zaunar da kasar mu lafiya wannan sako na cewa assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bani dama na mika ta'aziyya ga al'ummar jihar Katsina da kuma yan uwa da iyalan Chief Justice Mamman Nasiru Galadiman Katsina Allah ya ji kansa da rahama sako daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa sai kuma sako Umar Lawal dan Fulani Ita hakika matsalan karancin man fetur da jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara suke fama da ita wani babban kalubale ne ga talakawa. Ya kamata gwamnatin tarayya ta gaggauta magance wannan matsala tun kafin ta gama kasar mu baki daya. Sako mu na karshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Hare-haren da yan ta'addan Boko Haram suke yunkurin kaiwa a jihar Borno abin takaici ne da Allah wadai. Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya. Daga Safiyanu Gumal Zangon Daura da Amogali Zangon Daura da Tahir M Tahir Jambulo
To madalla masu sauraro a shirin mu na dare yau zamu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin a ganin ku laifin waye mata ba su samun kashi 30 na makaman da ake masa alƙawari a Najeriya muna kuma fatan matan za su kira dan bayyana ra'ayi sai mun ji daga gare ku kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya Yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin Cathedral na Notre Dame na kasar Faransa domin sanin iya mummunar barnar da gobara ta wa ginin da ya zama wani babban abin tarihi a birnin Paris. Shugaban kasar Emmanuel Macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin a shekaru biyar. A yau Laraba ne ƴan kasar Indonesia suka fara kada ƙuri'a wanda ya zama zabe mafi girma da za a gudanar a cikin rana guda. Akalla mutane miliyan 193 suka cancanta su taka rawa a cikin zaben da zai fitar da wanda zai yi shugabancin kasar da tafi yawan musulmi a duniya. Haka zalika a yau Laraba, gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin takunkumi a kasar Venezuela. Tumasu raro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Nazir Liman Hong murnar dauran auren ƴarsa Amina da angonta Usman Ibrahim wanda za a yi ranar Juma'a 19 ga watan nan bayan sallar Juma'a a unguwar Wuradole a garin Hong da ke jihar Adamawa a Najeriya. Allah ya kai mu ya kuma ba da zaman lafiya amen. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu Tayo Nashwan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.